Hassana Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 20 ga watan Oktoba shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa magidanta sama da 1000 ne suka rasa matsugunan su sakamakon ambaliyar ruwa a yankin jihar Difa dake Jamhuriyar Niger. Waɗanda iftila'in ya fadawa sun yi kira ga hukumomi da su kai musu daukin gaggawa.
Ni sunana Sa'adiya Isa, ni ta bakin ruwan kuma ruwa ya cinye daki na, yanzu na zo wurin rubutu. Kin ce wai ba za a rubuta ni ba, ban ni da miji, ni kuma miji na mun rabu da shi. Kuma yanzu halin da nake cikin ma ba ni da inda za ni da yaran nan. Ina ta yawo ta. Ni yanzu hukuma kawai ya taimaka mini, koda ba a ba ni komai ba, a ba ni inda zan tsugunna da yaran nan nawa.
To za ku ji karin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa kungiyar Ohanaeze mai kare muradan kabilar Igbo ta jinjinawa gwamnatin Najeriya bisa kammala aikin gina gadar Niger ta biyu a kudancin kasar. Sannan kuma za mu kawo muku rahoton mu na musamman da ma labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Liz Truss ta faɗa yau Alhamis cewa za ta yi murabus daga mukaminta na Prime Minister sakamakon shirinta na tattalin arziki wanda ya girgiza kasuwanni tare da raba kan jam'iyyarta ta Conservative makonni 6 kacal da naɗata. Za a kammala zaben shugaban jam'iyyar a cikin mako mai zuwa. Da take magana a kofar ofishinta mai lamba 10 Downing Street, Truss ta amince da cewa ba za ta iya cika alkawuran da ta ɗauka a lokacin da take takarar shugabancin jam'iyyar Conservative ba, bayan da ta rasa goyon bayan jam'iyyarta. Ta ce, na gane ko da yake bisa la'akari da halin da ake ciki ba zan iya cika alkawuran da jam'iyyar Conservative ta zaɓe ni a kai ba, don haka na yi magana da mai martaba sarki don sanar da shi cewa zan yi murabus daga matsayin shugabancin jam'iyyar Conservative. Yayin da miliyoyin Amurka ke shirin kada ƙuri'a a zaben tsakiyar wa'adi wanda zai tabbatar da jam'iyyar da ke da iko a majalisun biyu na tsawon shekaru biyu masu zuwa, hukumomin tarayya da jihohi da na ƙananan hukumomi sun tashi tsaye don tabbatar da gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali ga dukkan masu zaɓe. Yunkurin na zuwa ne a daidai lokacin da wasu ma'aikatan zaɓe suka bayar da rahoton yunkurin tursasa su, ciki har da barazanar kisa da kuma yadda Amurka ke ci gaba da kokawa sakamakon rikicin da ya biyo bayan tayar da kayar baya da aka yi a ranar 6 ga watan Janairun 2021. Yayin da majalisar dokoki ke tabbatar da zaben shugaban kasa na 2020, haka kuma batun tsaro a lokacin zaɓe yana zukatan masu kada ƙuri'a. Na damu da mutanen da ke ƙoƙarin cutar da masu jefa ƙuri'a ko kuma mutanen da ke aikin zaɓe, in ji Lisa Watkins ta gundumar Fairfax da ke jihar Virginia. Watkins, wacce ta yi rajista a kwanan nan don kada ƙuri'a, ta ce demokuraɗiyyar Amurka na fuskantar barazana idan tashin hankali ya ɓarke a ranar zaɓe ko bayan zaɓe. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikata a ofishin hukumar lafiya ta duniya a Siriya sun yi zargin cewa maigidarsu ta karkatar da miliyoyin daloli. Ta ba wa jami'an gwamnati kyaututtuka ta suka hada da kwamfutoci, silallen zinare da motoci, sannan sun yi rashin gaskiya yayin da COVID-19 ta mamaye kasar. Fiye da takardu na sirri, sakonni da sauran kayayyaki 100 na kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya samu sun nuna cewa jami'an hukumar WHO sun shaida wa masu bincike cewa wakiliyar ta Siriya Dr. Akjamal Maktumoba ta aikata cin zarafi, inda ta matsawa ma'aikatan hukumar WHO su rattaba hannu kan kwangiloli da manyan 'yan siyasar Siriya da batar da kuɗin WHO da kuɗaɗen masu ba da gudunmawa. Maktumoba ta ki amsa tambayoyi game da zargin, tana mai cewa an hana ta musayar bayanai saboda matsayinta na ma'aikaciyar WHO. Ta bayyana zargin a matsayin ɓata suna. Wani babban kamfanin makamashi a Najeriya ya ce ba zai iya isar da iskar gas ba kamar yadda ya alkawarta a kwangilolinsa bayan mummunar ambaliyar ruwa ta kawo cikas ga ayyukansa, lamarin da ke ƙara nuna damuwa kan ko ƙasa mafi girman tattalin arziki a Afirka za ta iya biyan buƙatun cikin gida da na ƙasa da ƙasa, yayin rikicin makamashi da yakin Rasha a Ukraine ya haifar. Kamfanin Nigeria LNG Limited ko NLNG ya ayyana dakatar da kwangilolinsa a wannan makon, wanda ke nufin ba zai iya cika yarjejeniyar aikin kwangilar samar da man da ake amfani da shi a duniya don samar da wutar lantarki, dumama gidaje da sarrafa masana'antu ba, bayan da ambaliyar ruwa ta haifar da katsewar samar da iskar gas mai muhimmanci. Zai iya shafar kimanin kashi 3.8 cikin 100 da ake samarwa na duniya na wata-wata, tare da hadarin hauhawar farashi, inji Rystad Energy. Kamfanin NLNG na haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnatin Najeriya, wadda ita ce take da hannun jari mafi yawa, da kuma manyan kamfanonin makamashi da suka haɗa da Shell da ke London na Burtaniya da Eni na Italiya, da yake da ƙarfin samar da sama da 10 miliyan 20 na iskar gas ko LNG duk shekara. Shi ne kamfanin iskar gas mafi girma a Najeriya, amma abin da yake iya samarwa ya kai kashi 68 cikin 100 kawai, saboda satar mai da fasa bututun mai da ya addabi ƙasar. A halin da ake ciki kuma, ƙungiyar Tarayyar Turai ta amince yau Alhamis ta sanya sabbin takunkumai kan hukumomi da ke kai wa Rasha jiragen yaƙi marasa matuƙa na Iran da aka yi amfani da su wajen kai hari kan Ukraine. Shugaban Czech na Tarayyar Turai ya sanar da yarjejeniyar a wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na Twitter yau Alhamis, yana cewa ya zo ne bayan tattaunawar kwanaki 3 tare da jakadun ƙungiyar EU, kuma zai fara aiki da tsakar ranar Alhamis ɗin nan. Ta ce ƙungiyar EU ta hana taɓa kadarorin wasu ɗaiɗaikun mutane 3 da wata ƙungiya da suke da alhakin isar da jirage marasa matuƙa. Ta ƙara da cewa ƙungiyar EU ta kuma shirya tsawaita takunkumin da ta ƙaƙaba wasu Iraniyawa 4 da aka saka musu takunkumi a baya.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Fiye da magidanta 1,000 ne suka rasa matsugunansu sakamakon ambaliyar ruwan kogin Kwamadugu da ke jihar Difa a jamhuriyar Nijar. Hukumomin jihar sun yi kira ga masu hannu da shuni da kuma kungiyoyin agaji da su kai wa waɗanda lamarin ya shafa ɗauki, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na Abubakar Isa daga jihar ta Difa.
Ruwan na Kwamadugu dai na iyaka ne tsakanin jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya a tsawon kilometa 150. Tun dai cikin shekarar 2009 ruwan na Kwamadugu ya fara yin ambaliya a garuruwa da kuma anguwanni da ke makwabtaka da shi. To sai dai a bana alamarin ya fi yin kamari musamman ma a garin Lada, inda a yanzu haka magidanta fiye da 1,000 suka rasa masugunansu sakamakon wannan ambaliyar ta bana, kamar yadda wasu daga cikin waɗanda al'amarin ya shafa suka yi mani ƙarin bayani.
Hajara Musa, daga ina muka gaishe matsugunin, muna tsaye da yaran wajen mu a cikin gida mu 33.
Ni sunana Sa'adiya Isa, nake bakin duwan kuma ruwa ya cinye ɗaki na, yanzu na zo wurin rubutu sun ce wai ba za a rubuta ni babban ni da miji, ni kuma miji na mun rabu da shi zaman kaina ne nake kuma da yara na, yara na tare, yanzu na zo rubutu an ce ba a rubuta ni, nake daukar ɗawainiyarsu kuma yanzu halin da nake ciki ma ba da inda za ni da yaran nan, ina ta yawo ta ni za hukuma kawai ya taimaka mini, ko da ba a bani komai ba a bani inda zan tsuguna da yaran nan nawa.
Mazaunan garuruwa da kuma anguwannin da ruwan na Kwamadugu ya mamaye na zargin hukumomin jihar ta Difa da yin sakaki wajen daukar matakan kariya, kamar yadda za a ji karin bayani daga bakin shugaban kungiyar matasan anguwannin da ruwan ya mamaye mai suna Hamid Abdullahi.
Kuma abin da yasa ruwa ke banna wannan ruwan ya kai kusan kwana 20, mutane suna kai da kawowa, a gaskiya ba dauki mataki ba bisa kan wannan. Hukumomi kowanne ya ja ya kwanta da kaya yana kallon mutane, mutane ana dauko mata da yan kanan yara suna cika buhu, wannan ba aiki bane. Amma har yanzu kawai sai bayan Allah an kawo yan safar pompe, kawai safar pompe ruwan za su shanye ba sai su sha ruwan kogi wannan.
A yanzu haka hukumomin jihar ta Difa sun yi kira ga kungiyoyin agaji da kuma masu hannu da shuni na ganin an kawo agajin gaggawa ga wadanda ruwan yayi wa barna. Hassana Kulbali na daya daga kansulolin a jihar ta Difa.
Mu kwansaye mun yi bakin iyakacin kokarin tunda dai ina ji kowanne anguwa in dai za su faɗi gaskiya babu kwansayen da duk sahiya na Allah wannan abun Allah ne ya kawo shi amma jama'a kasu ce ba anguwan su bane kiran da nike ma gwamnati abun wannan ko ya hi karhin talakawa fa ya hi karhin talaka bismillah wani in ya tashi da sahai a gidan shi abin da zai ci da ran shi ma babu balantana yace zai kawo abin da zai tare ruwa saboda haka gwamnati ta tashi ta sa hannu
a yanzu haka da yawa daga cikin iyalan da ruwan yayi wa banna na kwana ne filin Allah a kuma wannan lokaci da sanyi ya fara shigowa a jihar ta Difa saboda rishin inda za su je Abubakar Isa sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger
madalla a gaida Abubakar Isa to daga Niger yanzu kuma za mu leka kudu maso gabashin Najeriya Kungiyar Ohaneze Indibo da ke kare muradan kabilar Ibo ta jinjinawa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari bisa kokarin da ta yi na kammala aikin gina gadar Niger ta biyu wadda ta hada jihar Anambra a kudu maso gabashin kasar da jihar Delta da ke kudancin kasar ga karin bayani daga wakilin muryar Amurka Alfonso Okorigwe
Wannan na zuwa ne bayan ministan ayyuka da gidaje Babatunde Fashola ya sheda wa manema labarai jiya Laraba cewa an kammala gina gadar inda ya kara da cewa iya abin da ya rage shine kammala wata hanya mai tazarar kilomita 4 da ke kan gadar daga bangaren Asaba na jihar Delta A cewar kakakin kungiyar Ohaneze Ndibo Dr. Alex Obonia wannan yana da kyau sosai saboda lokacin da ƴan kungiyar Ohaneze Ndibo suka je gadar bara su ga aikin mun yi farin ciki da yadda aikin ke tafiya da kyau kuma mai kula da aikin yayi mana alƙawari cewa za su kammala aikin kafin ƙarshen wannan shekarar Mun yi farin ciki da cika wannan alƙawarin da aka yi kuma muna jinjinawa gwamnatin Buhari da fatan zai cika sauran alƙawuran da ya wa al'ummar Kudu maso gabas ko da yake wani shugaban al'ummar Ibo Masi Okechukwu Isiguzoro ya bayyana shakku kan batun kammala aikin gadar ya ce idan har da gaske ne to fa gwamnatin Buhari ta yi wa al'ummar Kudu wani muhimmin aiki na gado yace bamu gudanar da cikakken bincike don tabbatar da gaskiyar maganar ministan ayyuka game da kammala gadar Niger ta biyu ba amma idan har da gaske ne kenan yana nufin gwamnatin Muhammadu Buhari ta yi wa al'ummar Kudu maso gabas da Kudu maso Kudu wani aikin da ba za su taba mantawa ba wannan wani babban aiki ne saboda muhimmancin sa ga tattalin arzikin Najeriya Haka shi ma Chief Dixon Njoku ya tofa albarkacin bakin sa tare da cewa idan shugabanni za su ci gaba da kammala ayyuka na gari hakan zai bunƙasa tattalin arzikin ƙasar sosai yace idan har an kammala aikin to wani aiki ne da aka yi da kyau wannan shi muke fata gwamnati ta ringa yi wato su ringa burge waɗanda suke mulka kuma idan za su ci gaba da yin haka tattalin arzikin kasar mu zai bunƙasa ya kai matakin da duniya ke so aikin gina wannan gadar Niger ta biyu da ya laƙume kimanin naira biliyan 157 kamar yadda ministar kuɗi Zainab Ahmed ta bayyana a lokacin da ta ziyarci gadar don ganin yadda aiki ke gudana a watan Afrilun da ya gabata Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Inugu naje
To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoton mu na musamman
Ayyukan ƴan bindiga da masu garkuwa da jama'a don neman kuɗin fansa na ƙara ta'azzara a wasu sassan arewacin Najeriya Dubban jama'a ne suka rasa ransu dalilin hare-haren ƴan bindiga yayin da garkuwa da mutane ya zame ruwan da garkuwa da mutane ke janyo matsanancin kunci ga al'umma ne masu ruwa da tsakiya garin Mr. Ali da ke karamar hukumar Basa a jihar Plateau suka ga ya dace su nemo wa kansu mafita kan yawan dauke mutane da ake yi a garin har sai iyali sun biya makudan kudade Kansilan yankin Mr. Ali Murtala Abdullahi Mamsa ya ce garkuwa da mutane na neman hana su sukune a garin na Mr. Ali da aka sani da tarihin zaman lafiya.
Gaskiya muna da matsala ta tsaro a garin Mr. Ali, kullun yau a zuwa dauki wannan, gobe a zuwa dauki wannan. Ya kai ga da an dauka mu akan dan samu kwana biyu ko sati kafin a zo. To kaman wannan da ya faru an dauka shekaran jiya an zo an dauka. Kaga ba mu san kuma yamman yau me zai biyo baya ba. Uba ne ya san dan sa na abu. A gari an san wani na abu. Amma kana tsoron ka fada saboda ko ka zo ka fadan kai kuma zaka dawo kai ake farauta.
Kana dan siyasa, me yasa ku yan siyasa kuke kallo matsalar tsaro na ci gaba?
Gwamnati bai kamata a ce wannan abin ya gagare ta ba. Muna cikin siyasa, ku lura da wani abu. Misali, idan aka zo kakar siyasa, daga lokacin da za a fara campaign ko a ce an fara zaɓe na cikin gida, ba za ka taɓa jin an ce wani abu ya zo ya kama wannan abin taskaro ba. A gama, a zo general election, babu wannan matsalar. To ya za a ce wannan matsalar ta ƙi cin yawa. Kuma gwamnati tana da kuɗaɗen da ya kamata a ce ta ba ma a mutane gudunmuwa. Yanzu ɗan Najeriya, especially arewacin Najeriya, ba buƙatar makaranta muke ba, ba buƙatar ruwan sha muke ba, ba buƙatar gina kasuwa muke ba. Mutane yanzu su suke da kuɗinsu su gina bohol, su sha ruwa, wani ya bayar a anguwa. Kaga gwamnati kar ta yi. Abin kawai da muke buƙata gwamnati ta yi mana yanzu ta ba mu tsaro. Ya za ta ba da tsaron nan shine ƴan bijilantin nan da muke da su a anguwanni su suke saiwa kansu takalma da riguna da rigar ruwa su fita suna kare al'umma ba tare da albashi ba. To me yasa gwamnati take bata makanta lokaci a ce za a dibi ma'aikata sai wani a nemi dan majalisa a bashi slot 10 sai wanda ya ga dama wanda bai yi niyan ma bashi da interest na aikin tsaron shi za a dauka a bashi in ya shiga ma yayi ta'annaci saboda ba abin da ya zaba bane. Yan gari da suka shiga wa'annan banga mun san irin kokarin da suke yi. Idan da za a yi mutum training na wata biyu ne wa'annan in ka musu na sati ɗaya suna da shi. Dan kudin nan da ake ta maganan cewa ana ba da wani tallafi ne a daina ba da wannan tallafin, ba mu bukata. Don girman Allah a dibi wa'annan mutane automatic a basu, a empowering dinsu, a upgrading dinsu, su zamana sun ba mu tsaron. In an ba mu tsaro, za mu yi noman mu, za mu yi kasuwancin mu, za mu haƙa makawunan mu rijiya.
Wani mataki za ku dauka?
Tuntuna ake maganan mutane su jami ƴaƴansu kunni sun ki. Wasu ma sun yadda ƴaƴansu su yi don suna taimaka musu a cikin aikin bannar da suke yi. To saboda haka mu yanzu a matsayin mu na nan, insha Allah mun yi wannan zama, mun kira kowa mun ce in ka san naka nayi ka gaya mana ka fita. Idan ka ƙi to shikenan ka kanu na kana bashi goyon baya. Kuma za mu ɗauki mataki a kan wanda in aka kama mai laifi suke bi su je su ce su za su karɓo shi. Ba za mu yadda da wannan ba. Kuma iyaye wallahi tsakaninmu da su babu shawara, za su gani a ƙwaryarsu. Allah ya sa mu kama ɗan wani.
Shi ma kwamandan ƴan sintiri a yankin Bitrus Samuel Arabo ya ce a baya kowa ya san kowa a yankin, amma yadda jama'a ke zuwa ba tare da sanin mahukunta ba shi ne ya janyo musu matsala.
Da muke zama lokacin gari na da lafiya, ka san gidan wane, ka san ɗan wane, duk abu da ya faru za a miƙa hannu a gidan wane. Amma yau mutanen gari, musamman zan kawo wannan magana, yanda suke sayar da filaye, yanda suke yin abubuwa, mutum zai zo ba san daga ina ya zo ba, ba san me ya koro shi ba, don ya kawo kudi a yanka fili a sar mishi ya gina gida, ya kawo yansu irin mutane ya aje, ababa na faruwa, ba wanda zai fita ya ce gashi. To irin matsaloli da muke samuwa kenan.
Waɗanne irin kayan aiki kuke bukata?
Kayan aiki na farko a samu inda za a kawo kayan tsaro musamman, domin yanda mutanen nan suke shigo garin nan, gaskiya in kana nan garin zaka ce ko yaki ne ya tashi. Irin kayan harbe-harbe kowa sai ya razana, ko kana da wani abu a hannunka ma ka fita ma zaka ga kaman ba komai kare ke ba. To muna roƙon gwamnati ta zo mana da kaya musamman domin ayi inda za a gyara wannan station, da kuma motoci na hawa, domin wani lokaci zaka samu abun ba a cikin nan daidai bane. Zaka samu can kasa anguwa ne, wata kila kamun a ce za a iso wurin sun aikata abin da za su yi sun tafi.
Babban masarakin yankin Mr. Ali Ogomo Aima Gurum ɗan Ladi Akinga kasuwa ya ce ya tattaro masu ruwa da tsaki a yankin ne don su cire wa kansu kitse a wuta.
Wato wannan kira da na kira ya zama dole ne, security ya zama everybody's business. Dan ba mu tsaya mun tsare kanmu mun hada kai ba, karshen abin zaba garin ma zai ga garin. Don mu zauna ne mu hada kai dukkanmu da Christian da Musulmi, muna so mu kwace yancinmu na zaman lafiyar da muka samu. Mun kira harɗodi da vigilante da sauran community leaders. Idan duk wani garin da har dan kai na yawo barkatai baka san ina ne yake zuwa yana dawowa da daddare to gaskiya akwai dama me yiwa yaje hadu da bayan iska su koya masa wasu dabarun na shiga wasu abubuwan da bai kamata ba kuma duk wani uba yaron sai je laifi yaje karbe shi to dawowar sa garin nan zai zama masa da wahala dole ne ya tattara ya gaba duk wani platinum da yazo ba ko yazo ya kawo mana ta'addanci zamu kama har da ne domin dole har da yana da wakilansa ko ne kawai sannan kuma mu sarakuna muna da masu ungwanni zamu kira zama na gaggawa mu ba su zama kaman mun gazetin aikin su duk wani kuskure da aka samu wani mai anguwa yayi ko sarki yayi ko harbu yayi a raunin sa kaman yawan Mr. Ali da kewaye ta kai division amma muna iyaka da Bauchi muna iyaka da Jos North muna iyaka da Kaduna amma ce wai police guda uku a police station wannan bai tashi in ba don vigilante da neighborhood da hunters da muke da shi ba da garin ma zai ga garin mu zama amma in murdin dai har muka gane akwai wanda suke irin wayannan abubuwa a kasan mu zamu yi waje da su ko dan waye shine mu hada kai mu tsare mu kasa mu tsare garin mu mu hada kai kowace kabilan da ke garin nan ya zama da dan uwanka makwabcinka shine dan uwanka mu sa vigilante din nan mu taimake su duk masu hannu da shunin da ya kamata su taimaka wajen batar da ba ma vigilante nan zamu rime su kowa ya bada hadin kai
Alhaji Salih Ardobawa shine Ardon garin Mr. Ali yace duk da shike wasu lokacin akan zargi al'umman sa da aikata ayyukan garkuwa da mutane amma bashi da tabbacin haka
dai ba da tabbacin cewa lalle fulani ne domin ba wanda aka kama shi kai tsaye a kidnappers an kama na shi ba amma dai duk wanda aka kama ya rasa ce mana ya ga yaran fulani suka rike shi ban ce ba sa yi ba amma garwaye ne akwai yaran mu fulani akwai hausawan akwai yan kasa garwaye suke ba fulani ne zalla ba
ko wani mataki za ku dauka don kawo karshen irin waɗannan ta'addanci
kuma muna tarda wannan abun domin fulani an san shi da kunya sai kace ba fulani zai kama mutun ya rike a jeji a biya shi kudin fansa wannan abun bai yi ba muna tarda shi amma muna roko Allah ubangiji ya shirye su
Shi ma sarkin Hausawa Mr. Ali Abdulrazak Muhammad yace suna buƙatar ƙarin jami'an tsaro ne a garin nasu.
Muna roƙon gwamnati ta taimaka mana da ƙarin security a wannan gari. Ba don komai ba, wannan gari muna zaman lafiya da mu da musulmanmu da kristan da muke tare da su a wannan gari na musulma amma da zamuci muna da haɗin kai da fahimtar junanmu. To amma wannan ita ce babban tashin hankalinmu ba ga kristan ba. Ba ga mu musulman da muke cikin wannan gari ba hanyar da za ba dakile shine karfafa ma vigilante karfin guya don dan sandan ba su suna duk sai iya bakin kokarin su to amma mu mutazumta jama'an gari da vigilante su ya kamata a kara musu karfin guwan yanda da su samu su tankar wannan al'amarin
shugaban karamar hukumar Jassa Arewa wanda kuma shine mataimakin shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomi a jihar Plateau Shehu Bala Usman ya buƙaci jama'a ne kansu yi la'akari da irin mutanen da suke mu'amala da su
na tabbatar da cewa yanzu haka ana nan ana ta meeting su jami'an tsaro wato police kenan da sauraki su ana nan ana ta meeting na ciwon ya ne ni za a yi wannan abu su ma ba sa bacci akan abu domin zaki duba ai da ba haka bane amma an ji an toshe wannan din ma za su toshe mun tabbatar da haka sai dai mutane su zama wato suna lura kware da gaske musamman inda za su je da wanda suke mu'amala da su don wannan abun ba iya yiwa sai an hada da mutumin da ya san ka sosai sai an hada mutumin da ka sake da shi to lalle kar mu sake da mutane mu tabbatar da cewa inda za mu je mun killace shi inda za mu wanda za mu yi mu'amala da shi lalle mun san shi sosai kware da gaske kuma a gwamnatance a gwamnatin nan tana dubawa ta ga cewa inda ta yi amfani da jami'an tsaro ta yi takulin din wanda suka gabata wannan ma za a yi haka insha Allah isa kona ga su shine a so juna ala kulli halin ba bambancin addini babu bambancin kabila in an so juna komai sai tafi ga baki daya yadda ake bukata sa'annan mu rungumi gwamnatin nan domin gwamnati ce mai kawo zaman lafiya gwamnati da ta kawo zaman lafiya don babu wani abu wanda ya wuce zaman lafiya shine komai
shugaban karamar hukumar Jassa Arewa kenan Shehu Bala Usman Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
a gaida Zainab Babaji To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Shirin namu ne za ku ji cewa Karim Benzema dan kasar Faransa da ke duba sanarwar wasan muzale da a club din Real Madrid shine aka zaba a matsayin wanda ya lashe kofin Ballon d'Or na wannan shekarar ta 2022. Benzema ya lashe kofin Champions League da na La Liga. An kwarmata wannan bayani ne cewa Benzema dai shi aka zaba a matsayin dan wasan kwallo na duniya da bi kowa iya taka leda. Karim Benzema mai shekaru 34 yayi nasara akan Sadio Mane da ya zo na biyu, Kevin De Bruyne ya zo na uku a fagen muza ta mola a duniya, sannan kuma Robert Lewandowski da kuma Mohamed Salah suka zo na hudu da na biyar. Robert Lewandowski da ke sana'arsa ta mudale da club din Barcelona shi ya lashe kofin Gerd Müller, sai kuma kofin Socrates Sadio Mane shi ne ya lashe kofin. A bangaren mata kuwa, yar club din Barcelona mai suna Alexis Putellas ita ce ta lashe kofin Ballon d'Or na shekara 2022, wato ita ce ta fi sauran mata na duniya iya taka leda. Wannan shine karo na biyu a jere da take lashe kofin Ballon d'Or. A fagen club na duniya masu taka leda kuwa, club din Manchester City ta yi zarawa sauran club din a fadin duniya. Sai kuma batun shi da shiryen kwallon kafa na duniya, inda ya rage kasa da kwanaki 30 don fara gasar a kasar Qatar. Rotani na nuni da cewa an samu karin dakunan kwana guda 30,000 akan kudi dalar Amurka 80 domin masu ziyara, a yayin da hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ke kiranin cewa an sayar da tikitin shiga don kallon gasar ya yi kusan miliyan 3. Kwallon duniyan wanda za a fara a ranar 16 ga watan Nuwamba na wannan shekarar da muke ciki na 2022 a birane 8, za a buga kwallo a tsakanin club har guda 64. A halin da ake ciki kuma, bincike na nuni da cewa ana hasashen akwai wasu 'yan wasan da ba za su iya samun damar buga gasar kwallon duniyan ba, wanda ake sa ran farawa a ranar 16 ga watan gobe na Nuwamba saboda raunuka da suka samu. Daga cikin 'yan wasan da suka sami rauni a baya-bayan nan shine Diego Jota. Ya samu rauni ne a wasan da aka buga a tsakanin club din Liverpool da Manchester City, da aka tashi daga wasan. Liverpool din ta yi nasara akan Manchester City da ci 1 mai ban waje. Ki bari kuma mu kawo muku sunayen waɗanda mai yiwuwa ba za su samu halin taka leda ba a gasar duniya da za a yi. Daga fari dai akwai Georgiano Wijnaldum, ya sami rauni a sabon club dinsa AS Roma. Yana cikin bakin cikin samun labarin cewa sunansa ba zai shiga jerin sunayen 'yan wasan kwallon da za su wakilci kasarsa ta Netherlands ba. Sten Gola Conte, dan kasar Faransa da ke sana'ar buga kwallo a club din Chelsea, ya sami raunin da zai jinya har na tsawon watanni 4. Yana daga cikin 'yan wasan da Faransa ke ji da shi. Pedro Neto, dan kasar Portugal, ya sami rauni kamar dan uwansa Diogo Jota. Ronald Araujo, shi dan kasar Uruguay ne da ke sana'ar buga kwallon kafa a club din Barcelona, an yi masa aiki a cinyarsa a watan jiya. Shi da kuma fagen murzaleda zai kai farkon shekara mai zuwa. Sai kuma Paulo Dybala da Angel Di Maria, 'yan kasar Argentina ne. Alamu na nuni da cewa suna fuskantar barazana ba za a fafata da su ba a gasar cin kofin kwallon kafa na duniya wanda za a gudanar a ƙasa da wata guda nan gaba. Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Nigeria.
A gaida Abdulwahab Muhammad. To yanzu kuma ga labarai a takaice.
Ministrus ta faɗa yau Alhamis cewa za ta yi murabus daga mukaminta na Prime Minister sakamakon shirinta na tattalin arziki wanda ya girgiza kasuwanni tare da raba kan jam'iyyar ta takwan Conservative makonni 6 kacal da nada ta. Za a kammala zaben shugaban jam'iyyar a cikin mako mai zuwa. Da take magana a kofar ofishinta mai lamba 10 Downing Street, Truss ta amince da cewa ba za ta iya cika alkawuran da ta ɗauka a lokacin da take takarar shugabancin jam'iyyar Conservative ba, bayan da ta rasa goyon bayan jam'iyyar ta. Yayin da miliyoyin Amurka ke shirin kada ƙuri'a a zaben tsakiyar wa'adi wanda zai tabbatar da jam'iyyar da ke da iko a majalisin biyu na tsawon shekaru 2 masu zuwa, hukumomin tarayya da jihohi da na ƙananan hukumomi sun tashi tsaye don tabbatar da gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali ga dukkan masu zaɓe. Ma'aikata a ofishin hukumar lafiya ta duniya a Siriya sun yi zargin cewa mai gidarsu ta karkatar da miliyoyin daloli, ta ba wa jami'an gwamnati kyaututtuka da suka hada da kwamfutoci, silallen zinari da motoci, sannan sun yi rashin gaskiya yayin da COVID-19 ta mamaye kasar. Fiye da takardu na sirri, sakonni da sauran kayayyaki 100 na kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya samu sun nuna cewa jami'an hukumar WHO sun shaida wa masu bincike cewa wakiliyar ta Siriya Dr. Akjamal Maktumoba ta aikata cin zarafi.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da bada umarni da ma injiniya Mr. Cedric. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.